This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalol da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma iya kama mu kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Wasu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Ka Almasihi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin na talata 5 ga watan Agusta. To wai har ta kai ga ƴan Boko Haram na ganin muharban Najeriya ba haka kawai suke ba?
Kaga mutanen mu Boko Haram suna ce mu ƴan masafa ne. Ba mu ƴan masafa bane. Mu dake amana ne tsakani da Allah.
To wuri kuma ya cabalbale sanadiyar ambaliyar ruwa a sassan jihar Kano.
Har kwana gogen ba cikakkiyar hanya, sai dai kowa itsamula kafarsa ba dadi.
Kuma kamar kowace ranar Laraba da hantsi, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya, inda za a ji maimaicin bayanin kudaden da ake baiwa ƴan majalisa. Muna kuma tafa da sharhin jaridun arewacin Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku. Amma fa duk waɗannan sai kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce watakila duniya na bukatar bullo da wani tsari a kan kasar Sudan ta kudu in har shugabannin matashiyar kasar masu rikicin shugabanci sun kasa cimma wa'adin kawo zaman lafiya. Mr. Obama ya ce in har sun kasa cimma wannan yunkuri, to ina ganin yana da muhimmanci mu wata hoɓɓasar yin wani sabon salo, tun da shugabannin masu rikici ba za su iya kirkiro tsarin da zai zaunar da su lafiya ba. Ya faɗa haka ne a lokacin da yake magana da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon a fadar White House da ke nan Washington. Obama ya ce shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakinsa da ya rikide ya zama shugaban ƴan tawaye Riek Machar sun yi kantafi da babbar damar ci gaban da ƙasar ta samu na ƴancin kai a shekara ta 2011. Rikicin ya hallaka dubban mutane da tilastawa fiye da mutane miliyan ɗaya tserewa daga mahallansu. Hakan ya cutar da ci gaban sarrafa man fetur ɗin ƙasar da kuma gurgunta ci gaban tattalin arzikinta. Gungun ƙasashen Afirka sun yi ƙoƙarin saka ranar 17 ga watan Agustar bana a matsayin ranar ƙarshe ta cimma yarjejeniyar cimma sharuɗan na zaman lafiya. Shugabannin na Sudan ta kudu na iya fuskantar garkama takunkumai ciki har da na hana su yin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen duniya matuƙar suka kuskura wannan wa'adi da kuma damar da aka ba su na yunƙurin kawo zaman lafiya a ranar 17 ga wannan wata.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yabawa shugaban Amurka Barack Obama game da abin da ya kira shugabancin jarumta da hangen nesa, musamman game da yadda ya taka birki ma kamfanonin Amurka da ke haifar da hayaki mai gubar ɓata muhalli. Shugaba Obama ya yi kiran da azabtare yadda ake haifar da tururin gubar da kashi 32 cikin 100 ƙasa da na shekara ta 2005 nan da shekara ta 2030, wanda mafi yawancin masana'antu a Amurka suka kalubalanta. Sun ce hakan zai haifar musu da tsadar aiwatar da ayyukansu, kuma ya saba wa doka. Sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya yaba wa Mr. Obama matuƙa game da maganar kawo kyakkyawan canjin yanayi. Shugabannin biyu sun ce sun tattauna akan rikice-rikicen duniya kamar su ƙasashen Siriya, Yemen, Libya da kuma rikicin Sudan ta kudu da suka ƙi cinyewa.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington. Iyalan Sandra Bland da ta mutu a kurkukun 'yan sanda a Texas a watan da ya gabata sun shigar da ƙara bisa zargin rashin sahihiyar ko kuma sahihancin mutuwarta. Sun shigar da ƙarar akan ɗan sandan da ya kama ta da kuma jami'an da ke da ruwa da tsaki akan maganar. Sun ce suna neman jawabi na ba'asin yadda aka yi 'yar tasu Sandra ta mutu a hannun jami'an. An dai sami Blunt yar shekaru 28 da haihuwa a rataye da wata jakar leda a mace kuma a cikin kurkukun na 'yan sanda a ranar 13 ga watan Yulin da ya gabata. Hukumomi suka bayyana daga baya cewa sandar ta kashe kanta ne. Mahaifiyarta Geneva Reedville ta ce mutuwar 'yar ta tana da nasaba da kama ta da aka yi ba bisa ka'ida ba dalilin cewa ta saba dokar hanya. Kuma 'yarta bata taba shiga kurkuku ba tana ga shine dalilin ma mutuwar tata. Jami'in 'yan sandan Texas ya nuna cewa Sandra ta mutu a ranar 10 ga watan da ya gabata. Ranar kuma ana nuna cewa ta yi tukin mota ne ba bisa ka'ida ba inda aka kama ta a ranar ta 10 ga wata, inda kuma daga baya ta riga mu gidan gaskiya, inda daga ƙarshe kuma suka yi tacar baki a cewar sa da ita Sandra din bisa zargin ya tuhume ta ba bisa ka'ida ba bayan kwanaki 3 ne dai da kama ta ta rasu. Wani lawyer mai suna Kanan Lambert ya ce wannan koken na matsalolin da yake damun suna maganar 'yan sanda yana matukar ci musu tuwa a ƙwarya. Mutuwar ta ya zo daidai lokacin da ake sa ido ga 'yan sanda game da yadda ake yawan samun mace-mace ko kuma kashe bakaken fata a hannunsu.
Kasar Rasha ta sanarwa Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata cewa ita ke da ikon kama daga faɗin murabba'in kilomita miliyan 1,200 har zuwa ƙarin faɗin kilomita 650 daga kan teku zuwa doron ƙasa na tekun Arctic mai cike da sanyi. A bisa dokar ƙasa, ƙasa na da cikakken ikon tattalin arzikin sayayyen yankin Arctic a tsakanin kilomita 337 daga gabar teku, sai dai ƙasashen da ke yankin Arctic sun ce suke da ɓangare mafi girma da faɗi. Ƙasashen Rasha da Amurka da Canada da Denmark da Norway kowaccensu ta yi ƙoƙarin mallakar ikon yankin teku mai sanyin ƙanƙara, wanda ake kyautata zaton ya kunshi kaso 1/4 na ma'adanan man fetur da iskar gas da ba a zaƙulo su ba har yanzu. To, an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara daga jihar Adamawa, inda maharba ke tsuma har suka yi taron sake ɗaura ɗamarar fuskantar Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Maharba da masu sauran 'yan sa kai na Katu da Gora na fataka muhimmin rawa a yaƙi da masu tada ƙirba na Boko Haram, kuma don sanin inda aka kwana ne ya sa maharban gudanar da wannan taro a Yola.
Farko kamin a shiga gwagwarmiya da Boko Haram ya kira mu gaba daya an hallara ya nemi taimako a ne nan ba su namu. Mun ji wannan kira nashi, an yi aiki ko waya ji ya gani aka yi fushin mutanen nan outside Adamawa State.
To, sai da kuma duk da irin wannan gudumawa da suke badawa, yanzu haka ma maharban na fama da wasu matsaloli. Mr. Young Morris da ke zama kwamandan maharban a fagen daga ya ma bayyana irin halin da suke ciki yanzu, da kuma maharban ma da aka kashe a fafatawa da suke da 'yan Boko Haram.
Wannan kaɗan ne kuka gani, an da mu ce mun shiga daji, ina ne ba za mu kwakulo ba ne ɗan, amma yawanci ana bar mu a baya. In mun zo nan za mu tafi sai a ce mu kai mutum kaɗan. Sauran suna fushi da rawan jiki, wani da hawa yana kuka yana koma gida. Da haka ina so gwamnati nan muna so ya taimake mu, wasu state suna nema mu, wasu mu sun taimako a can. Ina ji an kashe yaran mu a can a Yobe na za su kai hudu, wannan mun san maharban mu ne, sun je kuma sun taimaka yadda ya kamata, suna ba mu report. Mu a nan Adamawa kuma state muna da maharba a Gevinson, sun dawo daga yaki an zo an tare su a gida an kashe biyu, mu kuma mun rasa biyu. Yaya maraba mu bi fafata muka ya maraba mu bi na rasa yaro ɗaya kuma ya bi mu a sayan da muke ce ko wani kungiya zai bi mu, wanda ya bada kai zai tafi, ɗaya kuma ya samu damuwa uba, shi kuma alsasi ne ya fashe ya harbe shi.
Tun farko a jawabinsa, shugaban haɗakar ƙungiyar maharba na jihar Adamawa Alhaji Muhammadu Usman Tola ya ma buƙaci ne da ake tallafa musu don kulliya take biyan kuɗin sabulu.
Batun maganan guduma kamar mu kam ai namu ba ta faɗi ba ne, kowa kare ya zada baya, kowa ya kara ɗaure bakansa, mu taimaki ƙasanmu mu samu zaman lafiya da abun da lafiyar za ta ce a ƙasanmu. Kaga Boko Haram suna ce mu 'yan masafa ne, ba mu 'yan masafa ba ne, mu dake amana ne tsakani da Allah.
Malam Dogo Adamu na cikin maharban da suka sha fafatawa da 'yan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa.
mun yi shi ni dai operation da muka soma mun soma operation daga Gombe har Liman Kara ba harin da za a yi da bana domin ba harin da za a yi daga hanyar nan har zuwa Liman Garba ba harin da za a yi bana
me ya baka gumajin shiga wannan fafatawar
ni kanin domin kishin kasa
marban ma dai sun gudanar da parading sabala na kawo ƙarshen bindiga masu tada ƙir baya wanda kuma fata shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala Ibrahim Abdul Aziz sashen sanarwa na Amurka daga Yola a Najeriya
a gaida Ibrahima to kafin mu ci gaba a danji wannan yayi daidai yan Kamaru sai kuma jihar Kano inda ambaliyar ruwa ke hana wasu al'ummomi sakewa Mahmud Ibrahim Kwari gare ka
sunana Muhammad Sani gidan mahauta a Jalawa kanan har kwana gogen ba cikakkiyar hanya sai dai kowa ya tsamula kafarsa ba dadi
shi wannan guri banancin banannan mutane babba da yaro wanda za su zo da babura a gonnan su hautsina yaran musu je su kai musu dauki ba zai kirgu ba su kansu shugabannin namu da suke rike da local government din in sun zo sai sun nemi samari anan an je an fito da su amma babu wanda yake komai yanzu banancin bana da aka yi shiga da fice akan harkar siyasa wanda babba ne bai zo nan ba ina jin kau shugaban kasa ne kawai bai zo nan gumba
wasu daga cikin mazauna kauyen Jalawa na karamar hukumar Wara kenan a nan jihar Kano haka zalika su ma al'ummar kauyen Jemagu na fuskantar makamanciyar wannan matsala
sunana Bashir Yahaya gaskiya an dai aka yi ruwa hanyar mu ta kulle ba shiga ba fita dan jiya ma haka muka yi ni cire a garin nan ba inda muka je
sunana Alkasu a yanzu ba mu da abin da muke bukata wanda yafi kama ni irin hanya
yanzu idan aka kwantsa ruwan sama ya kuke
na kai ruwan sama ba inda zamu iya fita ko marar lafiya ne dole sai an zagaya da hitana
Bincike da ya tabbatar da cewa karamar hukumar Warawa na fuskantar ambaliyar ruwa da lalacewar titunan birji da karewar gadoji a yankin a cikin kowace shekara. Wannan rabin labaran Abdul shine mutumin da ke wakiltar yankin a zauren majalisar dokoki ta jihar Kano.
Alhamdulillahi 2007 da na zama dan majalisa na ka iyaka kokari na ka kuduri har ma muka fara samun aiki wanda aka fara wanda ya tashi daga Gano ya tafi zai hade da Danja. Aiki har yayi nisa. To kuma Allah ya ka canjin gwamnati Allah bai sa an yi sake ba gwamnatin ma da ta shuɗe na yi kudirin nan na yi na bibbi kuma yasa zama muke sake kira ga wannan gwamnatin ta sake shigowa ta yi wa Allah da annabi ta dubi mutanen karamar hukumar wara idan ma kuma ba za mu samu daga sitar gamman ba to a taimaka a ba ita karamar hukuma dama kudinta dan Allah ya samu ya mana gyaran da zamu samu mutane su dinga shiga cikin rurukan su cikin kwanciyar hankali.
Honorable Labaran Abdul kenan wakilin yankin Warawa a zauren majalisar dokoki ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Lallefa a gaida kuma Mahmud. Yanzu kuma bari mu za ku da gefe Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ga abinda senator yake samu a wata kuma kin ga takardar nan yana gaba na wanda ke makin ga kin gane. Tunda nazo majalisa 900 da wani abu nake samu. Ban taba samu miliyan 1 ba. Kin ga gaskiyar magana kenan.
Jama'a assalamu alaikum. A shirin mu da ya gabata dan majalisa wakilan tarayya a Najeriya Ahmed Irima Misau yayi mana bayanin abubuwan da ƴan majalisa su suke samu. Wanda ya sha bambam nesa ba kusa ba da ikirarin barista mai nasara Ibrahim na irin abubuwan da ake biyan ƴan majalisa. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai Senator Ali Ndume daga jihar Borno ya dauko takardar bayanin duk abubuwan da kowane senator yake samu a majalisa. Ya zaunar da wakiliyar ciki da gaskiya Madina Dauda yace ta kasa kunne ta ji.
Ga abinda senator yake samu a wata kuma kin ga takardar nan yana gaba na wanda ke makin ga kin gane a kowane wata idan kamin a cire haraji kowane senator ya kamata ya samu miliyan 1,410 da kuma naira 36.70 kowane senator kuma kowane dan majalisan wakilai ya kamata a wata ya samu miliyan 1,133,225 amma wannan kamin a cire haraji ni na sani cewa albashina da nake samu a wata bai kai miliyan 1 ba ma'ana sai an cire albashi haraji in an cire haraji in kuma an cire bashin da nake ake bina dama in ka zo za a baka bashi kudin bashin kudin sayan mota wanda daidai ne da kashi 400 na albashin ka na shekara wato albashin mu na shekara za a wanda shi din ma yana nan miliyan kowane senator albashin sa yadda revenue mobilization suka bamu shine kina gani miliyan 226,400 to shine in kaman zaki lisafta wannan kudin so hudu miliyan 2 ne zai kai wajen miliyan 8 da wani abu to wannan kudin kuma za a cire shi a cikin wata 44 wato kowane wata da shekara hudu da muke da shi anan za a dinga cire a kowane wata to idan an cire wannan da kuma kowane bashi inda akwai wanda ka karba ake binka shine albashi to ni ne na san ina samu albashi wajen naira 900 ne kowane wata to wannan shine senator abin da yake karba a kowane wata to in kin lissafin wannan miliyan 1 a shekara ma in kin multiply kowane wata miliyan 1,400 kin ga amma akwai kudin da ake biya ma a senator a office na senatorci kowane kwata ko kuma in aiki ya taso kaman committee in kana da committee din nan kowane kwata za a ba su aiki kudin da za su aiki da shi kuma wannan aiki din kudaden nan wato kudi ne ake ba ma'aikata a hannun ma'aikata su kuma su ne za su fada lissafin meye ne aka yi da shi kamar yanzu committee na wannan MDG da nake chairing idan za mu yi meeting za a biya ba daga albashi ne za a biya ba daga office din nan ne za a biya to wayannan ire-iren wayannan kudaden aiki din ne ake cewa ai senator an bashi kamar yanzu committee din mu in a shekara mun kashe miliyan 50 ko miliyan 20 ko miliyan 30 bisa aikin da muke yi na committee sai a ce ai committee na senator shine kudin da yake samu shine bambanci din
to maganan mota da ake ba ku bashin shi ku biya cikin watanni 44 din nan ina gaskiyan cewa in har ya zuwa shekara hudin da kai kana amfani da wannan mota lokacin tafiyanka baka gama biyan motan nan ba sai a ce to ai an karbe rabin kudin daga biya din nan sai ka tafi da motar gaskiya ne
a ai baya yiwa haka don kamar yadda nace in an baka miliyan 8 to za a raba miliyan 8 nan zuwa watanni 48 don watanni 12 wata 12 ne a shekara in an raba to kowane wata yadda ake biyan albashinka kuma haka za a cire kuɗin to shekara hudu ya kare kanka biya kuɗin mota ba yadda za a yi a ce ka rage da wani kuɗin mota babu sai dai ma akwai wa'ansu senatoci wanda masu hali ba sa so ana cire musu kuɗin sai su biya loan din a lokaci daya wannan kuma an halalta ma senator in kamar yanzu za su yi mota ana cire maka kowane wata in kana gani cewa kai kana so ka biya a lokaci daya akwai senator da suna yin haka sai su biya a lokaci daya
to ina gaskiyan cewa wani senator na iya biyan kashi 30 cikin 100 na kuɗin motan kuma a yafe masa sauran
ai babu gaskiya a cikin wannan hajiya kamar yadda na baki bayani an baki kuɗi miliyan 8 kije ki sayi motan da kike so wani ma ba zai sayi motan miliyan 8 ba in yana so sai je sayi na miliyan 5 in je sayi na miliyan 5 ana cirewa kowane wata dai kuɗin da ya karba miliyan 8 din shine za a biya kuma dukkanmu akwai severance allowance da ake biya wanda kuma revenue mobilization din har yanzu suka kaida nawa za a biya in ka gama zaman majalisa tunda mu ba masu karban pension bane akwai kuɗin da ake biya ana kiran shi severance allowance to in baka biya wayannan bashi ba daga cikin su kuɗin nan ne sai an ciccire in kuma suna binka bashi ma ba za a baka clearance ba sai a bika da bashi akwai wayanda ma in kaman bashin da suka samu ne ko kuma kayan ba wai ma mota ba ko office telephone na office naka in ba an zo an bincika in ba a samu ba to sai ka biya kamin ka karabu da National Assembly din ba abinda zaka kai hatta kwandon zub da shara din nan idan na majalisa ne in ka dauki a office ɗinka baka ba in sun zo sun duba ba baka clearance ba wallahi sai an cire kuɗin ka sai ka biya
to constituency fund
constituency allowance
allowance inda ake bayarwa na duba mazabu shine constituency
wannan kuma tsarin nan har yanzu revenue mobilization ne suke kowane member abinda ya kawo miliyan 1,400 da muke karba basic salary da ake kira wato albashi menene ake cewa basic
kayyadadde
na kowane senator 168 ne da 866 a kowane wata sa'annan ana ba mu kuɗin mota maintaining mota kuɗin da zaka sha mai in mota ya lalace in mota ya yi party kowane wata 126 akwai entertainment wato entertainment wannan kamar nace muku tsarin nan
kayan
alatu ne yawa 250 na kowane wata to utility kaman kuɗin wuta da kuɗin ruwa da kake a sha a gida 250 sa'annan domestic staff ma'aikata wanda suke aiki da mai gadi da driver da waye su 126 sa'annan yawa constituency shine allowance din kenan 422 ne kowane wata 400 ne sa'annan newspaper 25 ne recess 16,000 wardrobe wanda shine yanzu ake ta takarda ba akai din 42,000 ne kowane wata a shekara in ki wannan su 12 shine zai zama
256
ko 42,000 so 10 yawa to kin gane ko personal assistant mataimakinka 42,000 sa'anan kuɗin gida kuɗin haya 337 gashi nan dai kina gani a rubuce
a wata kenan
sa'anan za a cire haraji a ciki da kuma duk bashin da ake binka musamman kamar na mota ana cirewa furniture dai allowance ne in an baka furniture ba kuɗi ne wanda zaka biya ba amma na mota kuɗi ne ake biya kuma wannan kamar yadda nace tsarin nan na revenue mobilization.
Na fahimci wannan. To wato jimla kenan in aka yi a wata shine kuke karban miliyan 1 da kusan rabi.
Yawa, miliyan 1 da kusan rabi.
A wata.
Kamin a cire haraji. Ni dai na ga biki tunda nazo majalisa 900 da wani abu nake samu. Ban taba samu miliyan 1 ba. Kin ga gaskiyar magana kenan.
Sauraro a shirinmu na gaba za mu kammala tattauna wannan batun inda za mu hado dukkan mutane guda uku da suka mana bayani mu tantance gaskiyar wannan al'amarin a kasance lafiya.
To a gaishe ka, bari mu kada muna inda Mustafa Nasiru Batsari ke tafa da sharhin jaridun Arewacin Najeriya.
Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Blueprint. Jaridar ta ce jami'an tsaro na farin kaya SSS sun yi daren mikiya a ofishin jam'iyyar PDP dake Abuja. Jaridar Leadership kuwa ta yi babban labarin ta ne da kalaman shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yana cewa da taimakon manyan kasashen duniya mun gano wasu kasashe da ke rike da kudaden da aka sace daga Najeriya. Amma na ta gefen jaridar People's Daily ta ce shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki ya jagoranci sanatoci zuwa birnin Maiduguri inda ya bada gudunmuwar naira miliyan 10 ga 'yan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya raba da mahallansu. Amma a ɗaya gefen jaridar ta People's Daily ta ce mutane 5 sun mutu a wani sabon harin da ake zaton kungiyar Boko Haram ne ta kai shi a garin Madagali da ke cikin jihar Adamawa. Wata kotu a jihar Niger ta tura wasu 'yan sanda guda 3 gidan kaso saboda zarginsu da yin hada-hada da bindigogi da albarusai. Wannan shi ne babban labarin jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako. A ƙarshe dai da jaridar Daily Trust za mu kammala sharhin jaridun wannan mako da babban labarin ta da ke nuna yadda Hajiya Turai Umaru Musa ‘yar Adua ta kai ziyarar bazata ga tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo. Jaridar ta ce cikin wani yanayi na bazata, uwar gidan tsohon shugaban ƙasar Najeriya marigayi Umaru Musa ‘yar Adua, Hajiya Turai ‘yar Adua ta kai ziyarar bazata da tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum sashen Hausannin murya Amerika. Ina magana Bashir Kwatika daga nan Maiduguri Kalkanman Kano State Najeriya. Na so in bayar ra'ayina dangane da nadan da shugaban kasa yayi a yau din nan na shugaban hukumar NNPC da kuma shugaban hukumar sadarwa ta kasa. Hakika wannan nadan da ake dama abu ne da ya dace kuma ake yin sa bisa ka'ida bisa cancanta, kuma muna ce waɗannan mutane fatan Allah ya ba su ikon yin aiki kamar yadda ya kamata.
To yanzu kuma ga Usmana ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
To a gaishe ka Ibrahim. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce watakila duniya ta bullo da wani tsari da zai fito da maganar kasar Sudan da yadda suka kasa cimma maganar zaman lafiya, wanda ya ce matashiyar kasar na shugabanni da suke rikici da juna sun kasa cimma wa'adin da aka ba su na 17 ga watan Agusta wanda yake tafi. Mr. Obama ya ce in har sun kasa cimma wannan yunkuri, to lallai sai sun fito da wani tsari da zai magance matsalar.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu sallama da ku ga sakon taya murna ga Alhaji Sani Kanya na kamfanin Nukako dake Kaduna wanda likafarsa ta yi gaba. Allah ya taya ku. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman Usman Kabara da CD wanda ya shirya da kuma shi injiniyanmu na wannan lokacin Malam Zubair, ni Ibrahim Kalmu sai garba ke cewa huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.